الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بايك يوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta a bauta masa muna masa godiya Allah madaukakin sarkin ya bamu dama zamu gudanar da wannan karatu cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan littafi mai albarka muktasaru kitabu shari'a lil imam al-ajurri Allah madaukake ji kansa da rahama yau wani laraba shine wani na 24 ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1447 14 ga watan 1226 kirgin miladiya wannan kuma a cikin yardar Allah subhanahu wataala yau shine zamu fara karanta wannan littafi kai tsaye bayan tattaunawa da muka yi a zaman mu na farko akan rubuce-rubucen magabata na kwarai akan aqidar musulunci da tarihin wannan malami mawallafin wannan littafi al-Allama Abubakar Abu Hussein Ibn Muhammad Al-Ajurri Allah madaukake ji kansa da rahama wannan littafi wasu daga cikin malamai sun ambaci sababin da yasa malamin ya wallafa littafin amma cikin littafin tun daga farkon sa har karshen sa daga babukan sa da na karade su gaba daya ban ga dai inda shi malamin da kansa yace ga sababin da yasa ya wallafa littafin ba amma zahiri yana nuna cewa abin da yasa shi wallafa littafin irin halin da ya samu kansa a ciki ne a wannan zamani na yaduwar bid'o'i kala-kala a zamanin sa domin wannan malamin ban manta ba ya rasu ne shekara ta 360 wanda duk wanda ya karanta tarihin musulunci da irin fitintunu da aka samu a musulunci zai gane cewa a wannan lokacin lokaci ne da bid'o'i suka baje kolin su duk da cewa kowane sharri yazo akwai wani alheri cikin sa da yake tafiya tare da shi saboda a wannan shekarun ne kuma Allah madaukakin sarki ya fitar da zaratan malamai suke tarbuce suka tattara tarbucin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda har suka yi tawallafan littafannin da suke bayani akan hakikanin aqidar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rayu akai da sahabbansa da waɗanda suka biyo baya to in ka duba tarihin yanayin yadda ya samu kansa da wurin da ya taso a Baghdad da yankin Iraki zaka ga cewa wuri ne da yake cike da fitina la'allama shine sababin da ya sa malamin ya tashi daga kasar haihuwarsa bayan yana dan shekara 50 ya tashi ya koma makka dan galibi mutumin da ya rayu a gari irin wannan shekarun ya tashi aka haife shi a babban birni kamar Baghdad kuma ya gama karatunsa a cikin wannan garin saboda birnin Baghdad birni ne mai girman gaske inda malamai suke zuwa kala-kala wannan yasa malamin bai yi tafiye-tafiye na karatu ba kamar yadda muka ambata a wancan mukaddima ta mu ta wancan sati yayi malamai da yawa an ambaci malaman sa wajen 77 amma cikin su guda hudu ne kawai ba yan Baghdad ba amma dukan su a yankin Baghdad suke abinda zai nuna maka da tashin sa da farkon karatun sa da ginuwar sa har ya zama malami duk a Baghdad ne amma abin mamaki kuma a garshen rayuwa ya tashi ya koma makka da yawa dalilai suna nuna cewa takuri ne da matsala da ya samu da malaman bid'a na wannan lokacin da suke kamari wannan yasa ya tashi ya koma makka ya ci gaba da rayuwa wanda ya shekara kusan 30 a makka kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi rayuwarsa wasu maganganun wannan malami a cikin wannan littafi suna nuna wasu abubuwan da yake fada a cikin amsan tambaya ce kamar da yawa daga cikin magabata littafan su tambaya ne ake musu sai su amsa da littafi to shi ma wasu maganganun da yake yi akan aqida a cikin amsar sa yana nuna cewa tambayar sa akai la Allah wani yanki ne da bid'o'i suka yawa ko wasu mutane ne da aka sa musu shubuhohi suke rubuto masa tambaya shi kuma sai ya warware musu a cikin wannan littafi a malamin ya bi uslubin magabata malaman hadisi wajen tabbatar da aqida malamai na sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama in suna bayanin aqida suna bayanin dalilin aqidan ne a cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama sabanin kungiyoyin bata da suka goye gabaya waɗanda su galibin aqida suna tabbatar da ita ne da hankali yawanci in za su kafa hujja akan aqida to zaka ga maganar hankali suke yi hatta samuwar Allah da sufofin Allah da sunayen Allah zaka ga galibin hujjojin su duka suna ginawa ne da hankali amma ahlus sunna suna kafa hujja ne akan dukkan abin da ya shafi aqida da qala Allahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan ma yasa malaman sunna ba sa fadan aqida ko ba sa fadan abu cewa wannan aqidar musulmai ne sai sun kawo dalilin abin a cikin littafin Allah ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sabanin ma'abuta bid'a wanda da yawa sai sun karara aqida sai sun tabbatar da aqidar tukuna sannan sai su shiga cikin daji suna nemo dalili an ce mutumin da ya fada cikin ruwa ko takobi aka bashi kamawa zai to wannan yasa da abin da ya inganta da abin da bai inganta ba da abin da yake nuni zuwa ga wannan da wanda baya nuni zuwa ga wannan duk sai su kwaso saboda ka riga ka faɗi magana ne kuma aka ce ka kawo dalili haka sai ka tafi neman dalilan ta ko ina da a ce dalilin ka kawo sannan ka faɗi magana to ba mai tambayan ka amma in ka faɗi magana baka faɗi dalili ba to za a ce ka kawo in baka da dalili kuma to zaka shiga bagawniya ka buga nan to zaka ga malamin yana kan manhajin magabata na kwarai wajen da alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama yake kafa hujja akan duk aqidar da zai kawo haka nan kuma idan zai yi raddi ma zai mai da martani akan wata mummunar aqida nan ma da littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi ba da molanka ba ya cika littafin da koro nassosin alqur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma maganganun magabata kuma baya kawo hadisi sai da isnadi sai ya faɗi wanda ya gaya masa maganar shi a gun wayeji in har in maganar manzon Allah ne har zuwa ga annabi alaihi salatu wasalam in zuwa ga sahabbai ne har zuwa ga sahabbai in zuwa ga tabi'ai ne har zuwa ga tabi'ai kadan zaka samu malamin ya faɗi wani wata magana ta wani magabaci face sai ya kawo sanadin sa hanyar da ya bi wannan maganar ta zo masa yakan a duk wata mas'ala yakan mata babi sai ce babin kaza in ya kawo mas'alar sai kuma ya kawo dalilan cikin alqur'ani ko cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani lokaci malamin yakan yawan maimaita hadisi ya faɗe shi a baya amma sai ya zo ya maimaita shi sai ya sake maimaita shi wani ya daga cikin abin da yasa aka buƙaci iktisarin littafin wato a takaice shi saboda maimaituwar hadisai da suke ka karanta hadisi a can ka sake karanta shi a can ka sake kuma karanta shi a can malamin abinda zai nuna maka cewa lokacin da yake wannan maganar wato bid'o'i sun kafu da yawa zaka ga kai tsaye yana faɗan ƙungiyoyin bid'a da suka bayyana a wannan lokacin yana ambaton khawarij yana ambaton mu'tazila yana ambaton qadariyya yana ambaton jahmiyya yana ambaton al-hululiyya yana ambaton rawafid wato shi'a duk zaka ga yana faɗan su kuma ya musu raddi na ilimi da littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba tare da cin zarafi ko cin mutunci ba kamar dai da magabata suke yi domin a uslubin a sanya mutun ka sanya shi a mizani shi a gashin kansa in zaka yi masa raddi ka fadi miyagun dabi'unsa ko miyagun ayyukansa ka lalata lamarinsa ka ci mutuncinsa wannan ba yana daga cikin abin da magabata suke yi to da yake yana daga cikin tsarin da ya dauka tsarin magabata na kwarai zaka ga cewa baya sukan wasu mutane da wasu dabi'unsu ko wasu ayyukansu a'a kawai yana attacking aqidar ne kai tsaye zai ce aqida kaza mummuna ce saboda dalili ka ta cikin littafin Allah dalili kaza cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani lokacin malamin yakan yi uslubin kamar tattaunawa yake da wani sai ya ce in ka ce kaza to ni kuma sai in baka amsa kaza in ka ce kaza sai in baka amsa kaza wannan yake nuna cewa akwai su shubuhohi da yawa da ake yadawa akan wasu akidu, to shi yake warwarewa ta hanyar wannan uslubin. Akwai masu fada, dan haka sai kawai kamar shi ake gawa yanzu, shi kuma sai ba da amsa. Duk littafi in ba littafin Allah ba, to baya rubuwa da wasu ƴan mulahabat wanda za a ce akwai kaza da kaza ya kamata yi, kaza da bai kamata yi shi ba. To yana daga cikin abin da aka yi mulahaza wa malamin a cikin wannan littafi, abin da muka faɗa ɗazu cewa yana kawo hadisai da yawa, da kawo su kuma da isnadi da athar daga magabata, ba ruwansa ba ya tantancewa, waɗannan sun inganta ko ba su inganta ba, kawai sai kawo su yi shiru. Wannan yana da uzuri, in ba ku manta ba a karatun wadda sasun mun ishara zuwa ga magabata su suna ganin in dai sun kawo maka magana da isnadi sun gaba, tunda ya rage naka ka zo isnadin ka gani, in isnadi ya inganta magana ta inganta, in isnadi bai inganta ba magana ba ta inganta ba, ba su san za mu zo a baya ba, waɗanda ba za mu gane isnadin ba, shi yasa suka yi wancan. To wannan ya daga cikin abin da yasa kuma aka yi iktisari yanzu, saboda iktisarin ana shafewa isnadin dai gaba ɗaya, sannan duk hadisin bai inganta ba da bai inganta ba to ana cire shi a ciki. Wannan zai sa ɗalibin ilimi wanda ba shi da malakar da zai iya ganewa wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba, to an gama masa aiki, kawai sai ta karantawa yana fahimta, yana ambaton hadisai waɗanda suke rauna na, amma tunda ya kawo su da isnadi shi yana ganin cewa ya gama maka. Yana daga cikin kuma har yanzu abin da aka gani aka ga cewa da bai yi ba da yafi shine yana ambaton Isra'iliyat, wato maganganu da ake nakaltuwa daga banu Isra'ila, wanda maganganun da ake nakaltuwa daga banu Isra'ila kashi uku ne. Akwai maganar da Alkur'ani da Sunna sun ƙaryata, wannan ƙaryata ta ake yi. Akwai maganar da Alkur'ani da Sunna sun tabbatar, wannan tabbatarwa ake yi. Akwai maganar da Alkur'ani da Sunna ba su tabbatar ba ko ba su ƙaryata ba, irin wannan ba a ƙaryatawa ba a gaskatawa. To yana kawo Isra'iliyat a ciki, duk da cewa ƴan kaɗan ne, amma yana daga cikin abin da malamai suka ce da bai kawo ba da yafi alkhairi. To a cikin iktisari da aka yi, duk abin da yake Isra'iliyat ne an cire shi, ba za mu gan shi ba. Yana daga cikin abin da wasu daga cikin malamai suka ce ina ma a ce al-Imam al-Ajurri duk hadithin da ya kawo ko duk ayat da ya kawo ya dan mata ta'aliki, ya dan yi wani bayani, ya faɗi fiskar da yake kafa hujja da wannan ayat ko fiskar da yake kafa hujja da wannan hadithin, shi kawai sau dayawa in ya faɗi magana kawai ya kawo ayat sai shiru abinsa, ba ruwansa. In ka karanta aya kawai sako ya isa, shi haka yake gani. To kuma bai san cewa akwai masu raunin karatu wanda za su zo su karanta ayar ma su yi ta dibi-dibi su kasa gane cewa wai ina ne hujjar take a cikin ayar, ko ya karanta hadithin ya kasa gane cewa wai me hadithin yake nunawa, ta ina zan gane cewa wannan hadithin yana nuni zuwa ka kaza. To yana daga cikin abinda malamai suka ce da a ce ya yi ta'aliki akan dukkan ayoyin da hadithan da ya fi alkhairi. Sannan sun ce malamin yana yawan mambaita baituka a abin nan babi, sai ya faɗi babi kuma a gaba ma sai ya sake faɗan irin sunan, ma'ana baya tantance sunayen babi, yanzu zai faɗi sunan babi a gaba kuma sai ya sake faɗan wani irinsa, kuma abin da yake nufi da wannan babin daban, abin da yake nufi da wancan babin daban, amma ya musu suna iri ɗaya. Kaga da ya kamata a ce sunan ya bambanta dan a gane me yake nufi a can da kuma me yake nufi a can. Sannan yana ambaton wasu tafasir, wato fassara na wasu daga cikin wato da aka nakalto daga wajen wasu malamai, wanda wato tafsiri ne wanda ba shi ne karɓaɓɓe ba, da aka cewa magana ce wato da aka rinjaye ta amma sai ya kawo shi ma, wannan yana daga cikin abin da malamai suke masa nakali suka ce da bai yi haka ba da yafi. Sannan yana daga cikin abin da har yanzu malamai suka dan ce da bai yi haka ba da yafi, yadda ya bambanta sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu akan sauran sahabbai a wajen suna, idan duk sahabbai in ya faɗa yana cewa radiyallahu anhu, duk sahabi ya ce radiyallahu anhu, amma abin mamakin ya je wajen sayyidina Ali sai ya ce karramallahu wajhahu, suka ce wannan ma in har malamin shi yayi gaskiya da bai yi ba da fa alkhairi. Wasu suna ganin cewa ba malamin ne ba, wannan zai iya zama daga nusakh ne, tunda littafi a zamanin baya kwafa ake yi, yanzu ba kamar yanzu bane yanda kawai littafi zaka je a buga maka sai a kasuwa, a karba zaka yi a wajen wani kwafa. To in ka saba faɗan wani abu a bakinka lokacin da ka rubuta sunan kawai sai ka sa karramallahu wajhahu, to wannan karramallahu wajhahu din wata kalma ce wanda ba a santa ba sai a wajen Shi'a, suna nufin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yana da wata falala keɓantacciya akan dukkan sauran sahabbai, shi bai taɓa sujjada wa gunki ba, don haka suke cewa karramallahu wajhahu, yanzu cewa sayyidina Ali bai taɓa abin nan sujjada wa gunki ba shi, wannan fa yana buƙatar dalili. tunda abin da suka taso akan su shine bautar gumaka. Allah madaukaki ya aika musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya tseratar da su daga batan da suke kai. To cewa bai taba yi ba ya kamata a samu daga gare shi yace ni ban taba sujjada wa guki ba, amma in ba haka ba baka da hujjar da zaka faɗa haka. Sannan cewa wani ya taba yin sujjada wa gunki da yanzu kuma sai ya tuba, wannan baya nuna cewa ya samu tawaya. Domin malamai suna tattaunawa shin da mutumin da da ba musulmi bane sai ya shiga musulunci, da kuma wanda shi asali musulmi ne wai ya fi falala ne ma, yana daga cikin abin da malamai suke tattaunawa, wa ya fi falala tsakanin wanda shiga musulunci yayi da kuma wanda shi a musulunci aka haife shi. Ibn Taymiyyah rahimahullah shi yana ganin wanda ya shiga musulunci ya fi falala in ka duba ta wata fuskar. Me yasa? Saboda ai shi fa wato fitowa yayi daga cikin bata ya shiga shiriya, kai kuma dama baka san batan ba, an haife ka ne kawai kana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, amma shi wannan yayi wani bazulun juhudi, yayi wani kokari wajen fahimtar ina zai kama gaskiya, a bata bayani har ya gane ya koma zuwa ga musamman kuma abinda aka haife ka akan sana addini, ka bari ka koma wani ba karamin aiki bane. To kaga in ana ganin cewa girma ne ya kamata a samu dalilin da ya bambanta sayyidina Ali da sauran sahabban. Shin duk sauran sahabbai su an bincika in har ya tabbata sayyidina Ali bai taba sujjada wa gunki ba, shin sauran sahabban duk an samu tabbacin kowa ya yi sujjada wa gunki ne? In ba haka ba to ya kamata kowa wanda bai taba sujjada wa gunki ba a ce da shi karramallahu wajhahu. An fahimta ko? To wannan uslubin da ya amfani da shi in har malamin shi yayi, domin wasu malamai suna ganin cewa wannan ba lalle ya zama daga shi bane. Haka nan Nana Aisha radiyallahu anha sau da yawa in ya faɗe ta sai ya ce rahimahallah, maimakon ya saba cewa radiyallahu anhu a sahabbai, to ita ma da ya kamata ya ce radiyallahu anha ne, amma sai aka samu wani lokaci yana cewa rahimahallah, duk da cewa rahimahallah Allah ya ji kanta ba laifi bane, amma dai abin da aka saba wa sahabbai shine a ce radiyallahu anhu, ita ma da haka ya mata da yafi. Malamai basu taba ba wajen danganta wannan littafin zuwa ga al-Imam al-Ajurri. Duk malaman musulunci sun yarda wannan littafin na Imam al-Ajurri ne. Ka san akan samu wani littafi sai a ce wannan littafin na wani ne, amma in ka bincika sai ka samu ba nasa bane, kwata-kwata ba nasa bane. To amma shi duk waɗanda suka yi masa tarjama magabata, kowa in ya zo magana mafi girman littafin da yake faɗa shine wannan littafi na ash-Shari'a. Yadda aka saba littafi ruwaito shi ake kamar yadda ake ruwaito hadisi. Yadda ake ruwaito hadisi haka ake ruwaito littafi. Idan zaka faɗi littafi a wajen magabata ba haka kawai zaka zo ka nuna mutane ashe ka faɗi sanadinka, kai ma ka karɓi littafin agun wane ne, wane ya karɓi agun wane, wane ya karɓi agun wane, wane ya karɓi agun wane, har a isa zuwa ga mawallafin littafin. An fahimta ko? To haka zaka gani malamai idan sun zo tarjamarsa za su faɗi littafin kuma su faɗi sanadin littafin, a ce wane ya samu littafin ta hanyar wane, ta hanyar wane, ta hanyar wane, har zuwa ga Muhammad ibn Husayn al-Ajurri, Allah madaukaki ya ji kansa da rahama. Kai sai insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu shiga cikin wannan littafi, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya arzuta mu da faɗan daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai. Bayan bismillahir rahmanir rahim sai mai nuskan littafin yace muqaddimatul ajurri, wato wannan muqaddimar mawallafin littafin Abu Bakr Muhammad ibn Husayn al-Ajurri, abinda ya faɗa kenan a farkon littafin, kamar yadda marwayacin littafin da ya shahara Abu Bakr Ahmad ibn Muhammad al-Bazzar al-Makki shine babban almajirin da ya fi shahara da wannan littafin. Yawancin waɗanda suka samu littafin ta hanyar su suke samu. يقول الحمد لله مولانا الكريم وأجل الحمد ما حمد به الكريم نفسه فأنا أحمده به. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أحمده شكرا لما تفضل به علينا من نعمه الدائمة وأياده القديمة. حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال. وصلى الله على البشير النذير السراج المنير سيد ولد آدم عليه السلام المذكور نعته في التوراة والإنجيل الخاتم لجميع الأنبياء ذلك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. يرزقنا الله وإياكم التمسك بضاعته وبضاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه صحابته والتابعون لهم بإحسان وبما كان عليه الأئمة من علماء المسلمين. وعصمنا وإياكم من الأهواء المضلة إنه سميع كريم. أولا نذكر مختصر إنا يا فرد الحمد لله مولانا الكريم أما أصلي أتكن واتو أصلن يتي أحق ما ابتدأت به الكلام سيتي الحمد لله مولانا الكريم واتو من اختصاري نيكينا yace wannan jumlar yana ganin cewa ba sai da ita ba ma'anar za ta fito ni kuma sai nake ganin cewa wannan tana da ma'ana mai yawan gaske da bai kamata a ce an cire ta ba. Yace ahaqqu mabtada'tu bihil kalam, mafi cancantan abin da zan fara magana da shi shine alhamdulillah. Yace mafi cancantan abin da zan fara magana da shi shine alhamdulillah. Waye Allah? Sai yace maulana shine Allah majibincin lamarin mun nan alkarim wanda yake mai karamci. Wa ajallul hamdi, mafi girman yabo kuma, ma hamida bihi alkarim nafsuhu, shine abinda Allah alkarim ya yabi kansa da shi. Wa ana ahmaduhu fa ana ahmaduhu bihi, ni zan yabe shi da abinda ya yabi kansa da shi. Anan mallan yana nuna mana abinda fi cancanta a yabi Allah madaukakin sarki da shi babu kamar yadda Allah madaukake ya bukansa. Ai wannan magana tana da muhimmanci, shi yasa sai kawo ayoyin alqur'ani da suke magana akan hamdala. Ya kawo farkon suratul fatiha, ya kawo farkon suratul saba'i, sannan ya kawo ayan cikin farkon suratul an'ami, sannan ya kawo karshen suratul isra'i. Duk wanda suna alhamdu, saboda yana ganin cewa babu abin da ya kamata a ce in za a yabi Allah da shi kamar a duba abin da Allah din ya faɗa da kansa wa kansa a gaya masa, ba wanda ya kai wannan zai nuna mana wato ashe babu abin da ya kamata, tunda Allah madaukakin sarki in kana so ka yabe shi ba abin da ya kamata ka yabe shi da shi kamar abin da shi ya yabi kansa da shi. Kirkiran abu da za ka yabi Allah da shi yana da hadari. Me yasa? Saboda tayu wani abin kai kana ganin sa yabo ne, alhali bai ba yabo bane. Da yawa wani abin kai kana ganin sa kamar yabo ne, alhali sai ka faɗe shi kuma ba mai bane, ba yabo bane. An ce wani ya je Kano sai ya ji fadawa suna yabon sarki, suna zaki giwa. To ya je kallon gidan zu dama. Da ya ga gidan zu akwai giwa akwai zaki, sai ya dauka cewa kowane mutanen gari suna yabon sarkin su ne da irin waɗannan dabbobin da suke garin. Da haka tunda akwai giwa a Kano, akwai zaki a Kano, za haka ake yabon sarkin. Shi kuma garin su babu giwa ba zaki sai kura. Da haka da yazo sarkin garin sai yana cewa kura. Yanzu kaga wannan yabo ne ko zaki ne? In kace mutum kura kaga shi a ganin sa kaman yabo ne ko? An fahimta ko? Saboda haka sau da yawa wani abin zaka ganshi kamar me? Kamar yabo, alhali ba yabo bane. Shi yasa dole in zaka yabi Allah madaukakin sarki ka rika yabansa da abin da Allah ya yabi kansa da shi, ko kuma abin da yazo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Yanzu wannan zai kai mu zuwa ga maganar, in mun banta ba a dan shekarun baya kadan an yi magana akan salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wasu suka zo suka ce ai akwai wani salatin da yafi salatin annabi. Idan har mun fahimci maganar al-Imam al-Ajurri anan shine babu abin da ya kamata a yabi Allah da shi kamar abin da Allah ya yabi kansa da shi, to haka nan ba abin da ya kamata a yi wa annabi salati da shi kamar salatin da shi annabi ke da kansa. An fahimci wannan ko? Shi yasa za mu ga annabin kansa sallallahu alaihi wasallama yana riko da irin wannan ladabin. Lokacin da manzon Allah ya je Safa da Marwa, da ya hau je sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, sai ya je haukan dutsen Safa, sai ya ce abda'u bima bada Allahu bi, zan fara da wanda Allah ya fara da shi. Da Allah ya fara fadan Safa da Marwa ne fara fada Safa, yace inna Safa wal Marwata min sha'irillah. Da ya hau kan dutsen Safa sai ya ce to ni ma zan fara da wanda Allah ya fara fada, sai karanta inna Safa wal Marwata min sha'irillah. An fahimta ko? To wannan zai nuna mana ba abin da ya kamata, bai kamata a ce wani mutum ya fifita abin da Allah ya bi kansa da shi akan abin da shi yake ganin ya dace ya bi Allah da shi ba. Haka nan bai kamata wani mutum ya ga akwai wani abin da zai yi wa salati wa annabi da shi fiye da abin da manzon Allah ya yi wa kansa salati. Inda akwai wani abin da ya fi wannan, to da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗa. An fahimta ko? Haka nan kuma za mu ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake koya wa Bara'u dan Azib addu'a. Addu'a yake koya masa. Yace in ka je kwanciya barci ga abin da zaka fada. Kace Allahumma wajjahtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. لوكاشن دا براو دان عازف الله كرمه سيداي دو ميمي تا wannan addu'ar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kace amantu bikitabik alladhi anzalta wa binabiyyik alladhi arsalta. Da yazo fada sai a gaban manzon Allah sai ya ce wa bi rasulika alladhi arsalta. Maimakon wa binabika. Annabiyyu da ar-rasulu duk fa suna bada ma'ana daya. In ma ka takaice maganar ar-rasulu a'zamu min an-nabi, kalmar ar-rasulu ma'ananta ta fi girma akan me, akan annabiyu a wajen malamai da yawa. Kaga canzawa yayi da wata kalmar da tafi wannan girma, amma sai manzon Allah ya ce la wa bi nabiyyikal ladhi arsalta. Annabin nan dai da na faɗa shi zaka faɗa, ba manzo zaka ce ba. Wannan yake nuna duk abin da wani mutum zai yi wallahi bai kai na annabi ba. Babu yadda za a yi wani mutum ya zo da wani abun da za a ce ya fi na annabi sallallahu alaihi wa sallam. Inda wani zai iya zuwa da wanda ya fi na annabi, to da ba annabin za a iku ba, da shi za a iku. Kare kuwa, dan ya fi annabin sanin abin da ya dace, ya fi annabin sanin Allah, ko ba haka ba ne, da shi za a iku. Amma tunda manzon Allah ya ka aiko, to duk abin da annabi ya yi nasu ya fi da kowa. To da haka shi yasa malam ya ce anan mafi cancantan abin da zan yabi Allah da shi shi ne abin da Allah ya yabi kansa da shi. Yace maulana, domin daga cikin abin da Allah madaukakin sarki yace masu imani maulan su waye? Allah. Zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum. Kaga kalmar maula kalma ce a larabci da take ma'ana da yawa. Shi yasa masu fadanta a yau wanda suke yawan fadanta kullun maulana wani, maulana wani, maulana wani, tana da hadari. Saboda wani zai shekara uku bai taba cewa Allah maulansa ba, amma kullun sai ya ce wa shehinsa maulansa. Me yake nufi da maula anan? Duk da cewa maula tana zuwa da ma'anar da ba Allah ba, amma yawan itlaqin ta wani mutum kullun maulana, 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 wallahi yana da hadari, yana da hadari min nahiyatul aqd. Domin Allah madaukakin sarki shine hakikanin maula, duk wanda ba shi ba sai ya zama maulan ni'ima. Maula da ma'ana wato mai taimako, ma'ana masoyi, makusanci, akan ce maula al-qarib, akan ce maula al-mu'in, akan fada. Sannan akan ce maula ana nufin ar-rabb al-khaliq kenan, Allah subhanahu wa ta'ala shine fadin sa. Zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum. To kaga anan dai maulana yana nufin Allah mu, ubangijin mu. Sai yace alhamdulillahi rabbil alamin, dukkan yabo domin al-dinnan malamai suna cewa al-mustaghraqani li jami'il jinsi, wato dukkan wani yabo, in dai yabo ne abun to ya tabbata ga Allah. Yanzu ya rage in kana in ka faɗa abu da nufin yabo, to abin da za a bincika shine shin yabon ne? Dan za ka faɗi wata kalma kamar yabo, kamar yadda muka yi misali a baya, sai ta zama ba mai ba, ba yabo ba. Kuma shi yabo yana danganta daga wani zuwa wani. A kalmar da za ka faɗa wa wani ta zama yabo, wani in ka faɗa masa zagi ne. An fahimta ko? Yanzu idan wani kafinta yake yi a garin, sai ka zo kana kore masa wasu subofi waɗanda kake ganin cewa waɗannan darajar su bata kai ta kafinta ba, la Allah bai damu ba. In aka ce wane shi ya bayan kamfarce yake yi ba, ba shu shaina yake yi ba, ba dako yake yi ba, kafintiri yake yi, zai zama aibi? Ba aibi bane, ba zai zama laifi ba. Amma yanzu da zaka ce wannan fa sarkin garinmu ne, kuma shi ba wanzami bane, ba gyarte bane, ba mai wankin takalmi bane, wa sarki da Allah zagi ne ko ba zagi bane, kore masa kai, amma aibi ne, ai ba tashi kai. So da haka shi yabo ya danganta da wa kake yi. Akwai kalmar da zaka faɗa wa wani yabo ne, wani kuma ka ga masa zagi. To da haka shi yasa dukkan abin da dai inda ya tabbata yabo ne a shari'a, to ya tabbata ga Allah madaukakin sarki, rabbil alamin, ubangijin talikai baki daya, al'alam kullu ma siwa Allah, dukkan abin da ba Allah ba. In kana wasu malamai suna fassara shi da aljin wal ins, amma dai abinda kalmar take nuna wa a larabci al'alam kullu ma siwa Allah, don min al'alama, al'alamu min al'alama, daga alama ne, al'alamatu kullu ma tadullu ala wujudillahi subhanahu wa ta'ala wa wahdaniyyatihi, dukkan abin da yake nuna kadaituwar Allah madaukakin sarki. Dan haka Allah madaukakin sarki ya yabi kansa a nan da cewa shi ne ya cancanci yabo kuma ubangijin talikai baki daya. Dan haka malam yace ni ma da wannan abin da yabi kansa zan yabi shi, Ar-Rahmanir Rahim, duka waɗannan Ar-Rahman da Ar-Rahim ko ne suna ne kakin sarki sun zo a cikin Al-Qur'ani ba wuri ɗaya ba, huwallahu allazi la ilaha illahu ko Ar-Rahman, huwallahu allazi la ilaha Ar-Rahmanir Rahim, kaga Ar-Rahman Ar-Rahim sun zo sau da yawa ba a cikin ba wuri ɗaya ba. To malamai sun sha bamban wajen fahimtar me ake nufi da Ar-Rahman, me ake nufi da Ar-Rahim, amma dai mafi yawa suna tafiya akan cewa Ar-Rahman yana nuni zuwa ga wato wata gamammiyar rahama ce da ta hada masu imani da marasa imani, Ar-Rahim kuma wata keɓantacciyar rahama ce da Allah madaukake keɓance ta ga masu imani. Shi yasa ce wa kana bil mu'minina rahima, wato mai rahama ne ga masu imani. To sunan Ar-Rahim yana keɓanta ne zuwa ga waɗanda suke masu imani, duk da cewa wasu malamai suna ganin cewa dai ba haka bane, baga ganin suna da yawa. Maliki yawmiddini, mamallakin yawmiddini, ranar sakamako ko ranar hisabi, duk malamai sun fassara, wani suka ce yawmiddini yawmil hisab, wani suka ce yawmiddini yawmil jaza, ranar sakamako. Walhamdulillahi, yabo dukkan yabo ya tabbata ga Allah, allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, wanda abin da ke cikin sama sammai da abin da ke cikin ƙasa nasa ne, walahul hamdu fil akhirati, kuma yabo ya cancanta gare shi fil akhirati, wato a lahira. Shi Allah madaukakin sarki ya cancanci a yabe shi, saboda me? Saboda fa duk abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa duk nasa ne, domin shi yabo kana yin sa ne ga wanda ya cancanta ka yabe shi, ba sai ya maka ba kai. Zaka ce wani gwarzo ne, wani jarumi ne, bai maka komai ba, wannan yabo ne. Tantan suke bambancewa tsakanin alhamdu wa shukuru, suka ce ashukur shine godiya, in an yi maka abu ne sai ka ce ashkuru ka shukuran, shukuran jazilan, ina maka godiya saboda kamun. Amma idan mutum ya cancanci a yabe shi, ko da ba ka yi ba, ko bai yi komai ba da zai same ka kai, amma saboda wato isar da yake da ita da siffofin da yake da su masu kyau, sai ka yabe shi. To anan Allah madaukakin sarki yana cewa ai kawai saboda shi ya mallaki sammai, ya mallaki ƙasa, saboda wannan kadai ya kamata ka yabe shi. Duk abin da ke cikin sama mallakarsa ne, haka nan duk abin da ke ban ƙasa nasa ne, wanda yake kai da ke da wannan bai kai ka yabe shi ba, ya kai ka yabe shi. Sai ya ce walahul hamdu fil akhirati, kuma yabo ya tabbata gare shi a lahira. Waɗanda ma ba su yabe shi a duniya ba, suka yi girman kai, suka yi bin Allah madaukakin sarki, to za su yabe shi a lahira, sai dai ba zai musu amfani ba. Dan haka yace walahul hamdu fil akhirati, yabo ya tabbata gare shi a sama da ƙasa, amma wasu ba za su yi masa yabon ba a duniya, amma a lahira za su yabe shi, sai dai yabon ba zai musu amfani ba. Wa huwal hakim, kuma shi mai hikima ne cikin aikinsa duka. Dan haka duk abin da ka ga ya a cikin sama ne, ko ka ga ya a cikin ƙasa ne, ko ka ga ya a duniya, ko ka ga ya a lahira, to ko baka gane hikimar ba, akwai hikima ciki, ba komai ne cikin ayyukan Allah zaka gane hikimar ba. Wani ya ga ɗansa yana ciwo mai tsanani, yace ya kasa gane hikimar Allah wajen sanya ciwo yara, ka ji tukuna dan adam kenan da kake gani, wai ya kasa gane hikimar Allah wajen me yasa yake ne yake sanya ciwo wa yara. Na ce daga cikin hikimar gashi nan, dan ya gane masu imani da marasa ne, marasa imani ga yake gaskiya, da wanda zasu zingina masa abin da wanda ba zasu zingina masa ba, da wanda zasu yarda daga shi ne, da wanda zasu gokwanto, ai yana daga cikin hikimar ai. Lokacin da danka ba shi da lafiya ba za ka shiga damuwa ba, to duk abin da ya samu mumini na damuwa da bakin ciki kowane iri ne kankare masa zunubi ake yi, zunubi ake kankare masa, wannan ba hikima bace, hikima ce. Wani Allah madaukakin sarki yana son sa je kololuwar daraja amma ba wani aiki sosai, ga zunubai ya tara, amma ta hanyar jarrabarsa da za a yi da rashin lafiyar iyalansa ya ta shan wahala, yana bacin rai, yana bakin ciki, ta wannan za a ta yafe masa zunubansa, a ta yafe masa, a ta yafe zunubansa, darajarsa tana daukaka, tana daukaka har ya je inda Allah madaukakin sarki yake so ya je. An fahimta ko? Wani magabaci wani ya tambaye shi yake cewa wai shi ya rasa me yasa Allah ya halicci shedan ne, ai da ba a halicci shedan ba, duk dan huta, da ba a halicci shedan ba, ai kowa ma da ya huta, wai me yasa Allah ya halicci shedan? Sai malami yake ce masa khalaqahu li hikmatin wujuduha ahabbu ilayhi min adamihi bi adamiha, yace Allah madaukakin sarki ya halicci shedan saboda wata hikima ne, ita wannan hikimar samuwar ta agun Allah ya fi so hikimar ta samu akan a rasa hikimar a rasa shedan. Ita wannan abun, shi wannan abun in a rasa shedan a rasa shi, in za a same shi sai a samu shedan, to Allah ya fi so a samu wannan abun ko da shedan bai samu, da a ce an rasa ta an rasa shedan. Wannan dogon karatu ne babu? Ibn Taymiyyah yana bayanin wannan abu, yake cewa Allah madaukakin sarki yana so ya samu mujahidun, yana so ya samu al'amiruna bil ma'ruf wa nahyuna 'anil munkar, masu umarni da kyakkyawa, da ba shi dan aidawa wannan karatu ba bai yi shi ba ko kuwa, to Allah yana so a ta irin wannan karatu ana yi aqida, Allah yana so a rinka umarni da kyakkyawa ana hani ga mummuna, idan babu shedan da zai sa mutane su mummuna ta yaya za a yi hani ga mummuna, to Allah madaukakin sarki yana so a samu bayi masu yin waɗannan ayyukan ne, za su samu ne kuma an samu shedan yana zuga mutane suna yi, dan haka Allah madaukakin sarki ya ga dama cikin hikimarsa ya samu shi da shedan dan a samar da al'amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar. To shine anan malam yake cewa wa huwa al hakim, duk abin da kaga Allah akwai hikima ciki, al khabir kuma masani ne shi, dan haka ya san abin da ke cikin sammai, ya san abin da ke cikin kassai, kuma duk abin da kaga yayi akwai hikima, ya san abin da ke cikin abin na hikima, shi yasa yayi wannan abu, shi yasa duk abin da Allah ya jarabe ka da shi, in baka gane ba ka mika lamarin ka zuwa ga Allah, dole ne akwai hikiman da yasa Allah ya maka haka. Nan naka ga cewa wani, sai kaga wani fa mutumin kirki ne, bawan Allah, duk abin da ya samu a duniya kyauta yake da shi, amma sai Allah ya jarabe shi da talauci, ga wani kuma mai shegin rowa, shi kuma sai Allah ya bashi kuɗi, yanzu a hankalce sai ka ce be da kuɗin nan a can aka sa za su be za su fi amfani, to amma Allah akwai hikimar da yasa ya aje kuɗin a can wajen marowacin, ya kuma aje talaucin a wajen wannan mai kyautar, amma kai ba lallai ka gane hikimar ba, shi yasa ya ce al hakimul khabir ya'lamu ma yaliju fil ardi, Allah ya san abin da yake shiga fil ardi cikin ƙasa, wa ma yakhruju minha da abin da ke fita cikin ta, wa ma yanzilu minas sama ya san abin da ke sauka daga sama, wa ma ya'ruju fiha da abin da ke hawa zuwa sama, duk ya sani. Wanda ya san wannan, akwai abin da kake ganin zai kuya masa, ba zai kuya masa ba, shi yasa arzikin ka ba zai gudu ba, in dai Allah madaukakin sarki ya nufi karshe sai ka same shi, ba yadda za a yi kuya, saboda shi Allah madaukakin sarki fa ya san komai ciki da waje, yace wa huwar rahimul ghafur, shi Allah shine arrahimu mai tausayin bayi, alghafuru mai gafara, saboda tausayin sa shi yasa idan suka yi laifi in suka nemi gafara kuma sai musu gafara, Allah ka gafarta mana. Yace walhamdulillahi, dukkan yabo ya tabbata ga Allah, allazi khalaqa samawati wal arda, wanda ya halicci sammai wal arda da ƙasa, waja'al dhulumati, ya kuma halicci duffai, wan nura da haske, thumma allazina kafaru, sannan kafirai, bi rabbihim ya'dilun, da ubangijinsu suke yi wa abokin tarayya. A cikin wannan ayar ma Allah madaukakin sarki ya yabi kansa, kuma sai ya faɗi irin ayyukansa da su kadai ya cancanta a yabe shi, ya halicci sammai kuma ya halitta kasa a cikin alkurani galibi duk inda Allah madaukakin sarki zai fadi kasa duk inda ma ya fadi kasa a cikin alkurani ya fade ta mufrada ne al-ardh yake cewa amma sama sai ya ce as-samawat ita sama an ambace ta da as-sama guda daya kuma an ambace ta da jami as-samawat amma al-ardh kullu mufrada take zuwa shine wasu malamai suka ce to wannan kamar yana nuna cewa saman guda daya ce ai saman guda bakwai ne amma kasa daya ce kasa daya ce shi yasa kullun sai Allah ya ce al-ardha al-ardha khalaqa samawati wal-ardha ya halacci samai sai ya ce da kasa ba ma wannan maganar gaskiya da qur'ani da hadisi duk ba sa gon bayan ta lalle samai bakwai ne amma kasai ma bakwai ne kamar yadda Allah madaukakin sarki yace Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah shine wanda ya halitta samai bakwai wa min al-ardi mithlahunna kuma ya halitta kasa ma mithlahunna kwatan kwacin su kamar su wannan kamar su adadi ake nufi duk da su masu cewa wancan suka ce anan mithlahunna fil quwwa ne wato kamar su wajen karfi ba wajen adadi ba to amma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara manzo Allah da yazo fada ce as-samawati wal arduna sab samai bakwai kasai ma bakwai abinda ke nuna samai bakwai kasai bakwai ne amma me yasa to Allah madaukakin sarki sai ya ce al-ardha ita kadai suka ce saboda sinadarin da aka halicci samai bakwai duka daban-daban ne sama ta daya abinda aka halicce ta da shi daban ne da sama ta biyu abinda aka halicce ta da shi daban da sama ta uku haka har sama ta bakwai amma kasa ta daya ta har zuwa ta bakwai duk sinadari daya Allah madaukakin halicce su da haka ba su saba ba wajen jinsi shi yasa Allah madaukakin sai ce wal arda da kasai ma'ana kasan da suke jinsi iri daya an fahimta ko sai Allah madaukakin sai ke ce waja'al adh-dhulumati wan-nur kuma ya halicci adh-dhulumat dufai domin ja'ala a wajen malaman larabci idan ta yi ta'addi wa maf'uli guda ɗaya ma'anar ta khalaqa ne da aka khalaqa adh-dhulumat kenan ya halicci duffai wan nura da haske kuma nan ma kaga Allah madaukakin sarki sai ce adh-dhulumat duhu sai kawo shi jam'i an-nura sai kawo shi me mufradi guda ɗaya menene yasa Allah madaukaki haka wasu daga cikin malamai suka ce abin da yasa saboda adh-dhulumat yafi kaskanci akan an-nura wato sau da yawan al'adar larabawa idan za su faɗi babba da ƙarami idan suka kawo ƙaramin jam'i to babban sai su kawo shi mufradi dan a nuna maka cewa wannan kuma daidai yake da wancan ba sai a kawo shi mufradi dan a nuna maka mizarsa da bambancinsa da wancan kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu sai ya ce wala tattabi'u subula kaga dan a nuna maka as-sirat dinnan tafarkin Allah madaukakin sarki ba daidai yake da wadancan ba sai wayancan kuma aka ce as-subul su kuma aka kawo su jam'i an gane ko haka ma yace awalam yarau ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayyu dhilaluhu 'anil yamini wash-shama'il kaga al-yamin guda daya ash-shama'il kuma da yawa saboda a nuna maka bambancin al-yamin yafi karfin ash-shama'il to shine Allah madaukake ce waja'al adh-dhulumati wan-nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'diluna sannan a hakan bayan Allah madaukakin sarki shine ya halicci samai ya halicci kasai ya halicci duffai ya halicci haske wannan saman da take rufe mu kasan nan da muke rayuwa a cikin ta duhun nan da hasken nan wanda a cikin su muke rayuwa a cikin duhu mu huta a cikin haske kuma mu rayu domin adh-dhulumat duhu wanda yake zuwa na dare a cikin su ake samun hutu haka nan kuma an-nura na wuni a cikin su ake samun yadda za a ji a nemi abincin da za a ci amma duk da haka Allah ya mana waɗannan ni'imomi sai ya ce amma kuma duk da haka summal ladina kafaru bi rabbihim ya'diluna ya'dilu bi ma'ana yushrikuna in an ce adala bihi ai ashraka bihi wato bai kamata mutanen da suka san Allah shi halicci sama ya halicci kasa ya halicci dufai ya halicci rana kuma su yi masa shirka ba bai kamata ba amma duk da haka suna yin shirka Allah ka tsare mu wa qul alhamdulillahi ka ce yabo ya tabbata lillahi ga Allah alladhi lam yattakhidh waladan wanda bai rike da ba wa lam yakul lahu sharikun fil mulki kuma ba shi da abokin tarayya cikin mulkin sa wa lam yakul lahu waliyyun ba shi da wani matsubinci min adh-dhulli dan kaskanci wa kabbirhu takbiran kuma ka girmama shi girmamawa anan ma Allah madaukakin sarki na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabi Allah madaukakin sarki daga cikin siffofin Allah na isa na buwaya shi Allah bai rikida ba domin rukun da ta waya ne a wajen sa a wajen yan adam rashin da ta waya ne a wajen yan adam an gane ko a wajen yan adam rashin da ne ta waya ne samuwar da shine me shine kamala amma shi Allah a wajen sa samuwar dan shine ta waya saboda shi dan adam yana bukatar da ne saboda bukatar sai ai da yana amfani zai taimake ka lokacin da karfin kai kare zai gaje ka lokacin da ka mutu Allah ba zai mutu ba wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut da haka ba bukatar magaji inna nahnu nariful arda wa man alaiha wa ilayna yurja'una baya bukatan gado ba ga wanda zai gaje shi sannan ba zai gajiya ba la yujizuhu shaw'un fil ard wa la fis sama kai la Allah in Allah madaukake maka tsawon rayuwa kai ko baka tsawon rayuwar ba rashin lafiya zai iya samun ka ka zo sai an daga sai an kwantar ko ba haka bane ai da nake ganin wani yana fadan karamomin sa da irin darajar da ya samu yana fada daga cikin karamar sa yace ya sa wa shehun sa wando eh karama ce wanda yake fada aka yake fada yace ni na sa wa shehu wando na daure masa mazagin kai ka taba sawa aka ce a to kaga da Allah me yasa sa a sa wa shehu wando gajiyawa ne gajiyawa ne da wannan kawai ya kamata a ce wannan ba Allah bane dan Allah ba zai gajiya ba an fahimta ko to shi na fadan karamomin sa ne yace ya taba ganin al'aurar shehu eh me tarjuma sai yace shi abin nan me tarjuma sai yace shehu yace ya taba ganin zahirin shehu yace fada abin da na fada fadi ba zahiri zaka ce ba al'aura zaka ce to shi Allah madaukakin sarki bai rikida ba dan da ta waya ne a wajensa daga cikin sunayen Allah madaukakin wa lam yakul lahu sharikun fil mulki ko ma shi da abokin tarayya a cikin mulkin sa mulkin sama da mulkin kasa da gudanar da su gaba ɗaya bai tarayya da kowa ba wa lam yakul lahu waliyun ba shi da wani majibinci min adh-dhulli wai saboda kaskanci ai mutun yana buƙatar mai tallafa masa ne saboda gajiyawarsa ko saboda kaskancin zai bukaci mai tawaya masa to Allah madaukaki sarki bai da wannan sai ya ce wa kabbirhu takbira ka girmama shi girmamawa ya ce ahmaduhu shukran ina yabon Allah madaukakin sarki ko ina masa godiya domin ya ce ahmaduhu shukran abinda aka saba faɗa ahmaduhu hamdan amma sai ya ce ahmaduhu shukran wannan yake nuna shi anan malam ya tafi akan matafe wasu malamai da suke ganin alhamdu wa shukru ma'anarsu ɗaya ko kuma ana faɗan ɗaya ana nufin ɗaya al-imamu tabari rahimahullah ya kawo wannan cikin littafinsa mai albarka al-tafsir al-qur'an al-azim a farkon suratul fatiha ya kawo yace akan ce ahmaduhu shukran yace in ba dan a wajen larabawa alhamdu tana zuwa da ma'ana ash-shukru ba da ba a ji larabawa suna cewa ahmaduhu shukran ba to wannan malam ya dauki wannan ma'anar ne kenan ahmaduhu shukran ay ashkuruhu shukra lima tafaddala bihi alaina saboda abinda Allah madaukake mana falala da shi min ni'amihi na ni'imomin sa adda'imati wanda suke dawwamammu domin ni'imomin Allah dawwamammu ne ai ba sa yankewa kullun dare da rana har ka koma gare shi kullun a cikin ni'imar sa kake rayuwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina Allah shine cika muku ni'imar sa a bayyane da boye to shine malai yake cewa ni'imar sa ce da'ima wa ayadihi alqadima da kuma kyautatawarsa wadda take mara farko al-ayadi jam'u aidin jam'u yadin ne al-yadu asali al-jariha asali kenan a wajen dan adam in an ce al-yadu to al-jariha wannan gaba shi ake ce mata al-yadu hadu to amma larabawa suna aro na kalmar al-yadu suna nufin mai kyauta ko mai kyautatawa saboda ai kyauta da mai ake yi da hannu ake yi an gane ko saboda da me da hannu ake yi shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake gaya wa matansa yace kike cewa a yana cewa atwalukunna yadan asra'ukunna yadan asra'ukunna lahu kanbi atwalukunna yadan haka yace cikin hadisin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace asra'ukunna lahu kanbi wanda za ta fi gaggawan haduwa da ni cikin ku atwalukunna yadan ita ce wanda ta fi ku tsawon hannu haka manzo Allah ga matansa su mata annabi sai suka zo suna gwada tsayin hannu eh sai suka ga in dai hannu ne kam dogo haka to ba kaman Saudatu bintu Zam'a Saudatu ta fi kowa dogon hannu suka ce to muna ganin ke ne zaki fara tafiya katsan bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ga Zainab bintu Jahash ta rasu kafin kowa sai suka gane suka ce ashe manzo Allah ba wai hannu na hakika yake nufi ba hannu na ma'ana ma'ana aqwalu kunna irin wanda tafi ku kyauta suka ce kuma Zainab bintu Jahash ita tafi kowa kyauta a cikin mu tunda aka dauke ta sai muka gane manzon Allah yana nufin wanda tafi kyauta yake ne kaga anan alyadu manzon Allah ya amfani da shi aqwalu kunna yadan amma yana nufin wadanda tafi wanda tafi kyauta to larabawa suna isti'malin al-aid al-ayadi suna nufin cewa al-ihsan wal-fada'il wato kyautatawa da falalar da kai wani da haka ba da yace wa ayadihil qadima hamda man ya'lamu anna maulahu al-karimu yuhibbu al-hamda anna maulahu al-karimu yuhibbu al-hamda wato irin yabon da nake yi irin yabon wanda ya san cewa anna maulahu al-karim ubangijin sa mai karamci yuhibbu al-hamda yana san yabon wato irin yabon da nake yi yabo ne na wanda ya san cewa ubangidansa yana san wa yabon ka san akwai waɗanda zaka ga ko kyauta ne suka yi maka ba sa son godiya a cikin mutane ma ana son waye wani an zo an bin nan an ya zo baki ne suka zo fa yi musu abinci mai kyau aka kawo wani kakana ne Allah ya ji kansa ya rasu yasa ba aka yi musu farfesun kaji da na kifi aka kawo da biredi da shayi da waye ne shine bayan sun ci abinci sun koshi suka zo suna godiya ce wallahi har ɓata rai yace ku komi godiya komi godiya abincin ma yanki godiya shi yana ganin cewa bisa za a zo ana gode masa akan abinci to za ka ga mutane ɗabi'arsu wani in yi maka yana so ka me ka gode to ka ɗauka mutum cewa talaka ne marashi sai aka kyautata masa kuma ya san cewa wanda ya kyautata masa yana so a gode da Allah wace irin godiya zai yi aka ga sai da ƙarfin sai kare ko tunda ai a wajen godiyar tunda yana son godiya zai tsammanin za a samu kari ko in ka gode la Allah za ka yi tsammanin cewa tunda yana son godiya da yawa la Allah in an gode sai sai kare kaga irin maroka masu kirari wa mutane wani ai saboda yana son kirari ne in aka yi masa kirari aka yi masa kirari in ya bada 10,000 in aka ci gaba sai karo 100 to shine mallai yake kwatanta maka da cewa irin yabon da nake yi yabon da nake wa Allah madaukake irin yabon wanda ya san wato ubangijin sa yana son aibe shi ne falahul hamdu ala kulli halin yabo ya tabbata ga Allah madaukake sarki a kowane irin hali wa sallallahu ala al-bashir an-nadhir salati ya tabbata ala al-bashir an-nadhir akan annabin nan mai al-bashir an-nadhiri mai gargadi as-sirajul munir wanda yake fitila ne mai haskakawa kamar yadda Allah madaukakin sarki ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira sayyidu waladi adam shine shugaban dan adam gaba ɗayan su wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda cikin hadisin Bukhari yace ana sayyidu waladi adam bi rafaqri lokacin da aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallama karfatar akuya ka san manzo Allah yana son nama da aka kawo masa nama kafar akuya manzo Allah ya murza yace nama ya kama shi sosai ya ji dadi sai yace ana sayyidu waladi adam bi rafaqri yace ni ne shugaban yan adam ba alfahari nake ba ina isar da sakon Allah ne al-madhkuru na'tuhu fi at-taurati wal-injili wanda sifarsa an ambata a cikin at-taura an ambata kuma a cikin injila Allah ya ba mu labari cewa siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna nan a cikin at-taura suna nan a cikin injila alladhina tabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari al-khatamu li jami'il anbiya shine kuma cikamakin dukkan annabawa zalika wannan da nake maka magana muhammadun sallallahu alaihi wasallam shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zaka yi mamaki kai ka ce to ai wannan abin da ya tafada ko bai ce muhammad ba ma an san da wa yake ko
ai ba kowa ne yanzu wannan littafin wani zai dauka wanda ba musulmi bane fa ya duba ya karanta kuma ya yi larabci ai akwai larabawa wanda ba musulmi ba ko akwai kristoci larabawa duk akwai wani in ya dauka yanzu yana cece dawa ake wannan dawa ake dawa ake can sai ya ga masa dawa yake yanzu shi zalika muhammadun sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi at-tayyibin da kuma iyalan gidansa wato danginsa da suka yi imani da shi sune alihi wa ala ashabihi al-muntakhabin ina ganin dole sai dai mu hakura dan so a ce mun karasa wannan jimlolin to amma lokacin ya kare kuma in mun tafi a guje akwai ma'anonin da ba za su fito ba da haka zamu tsatsaya anan insha Allah sai karatu na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah madaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.